أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanwa barkamu da haduwa a wannan makaranta. Ya sunanta? Makaranta Abdulrahman bin Auf da take wato ƙaura kenan garin Kwanni a jihar Tawa a Niger. Yau za mu gabatar da karatu ne a kan wani ilimi mai tsada daga cikin ilimunka wanda ake kira Ulumul Qur'an. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mutanen mu gaba daya. Madda ta Ulumul Qur'an madada ce mai faɗi ƙwarai da gaske, kuma tana daga cikin ilimuka da ya kamata a cikin ɗalibin ilimi ya san, kuma ya san makamarsu, kuma ya san yadda ake aiki da su. Yana daga cikin ulumul a'la da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya sani game da Al-Qur'an. Akwai usulul tafsir, shi ne na farko. Akwai Ulumul Qur'an, wanda can da a lokacin magabata Ulumul Qur'an cikin usulul tafsir yake. Daga baya ne aka cicciro matsaloli da suke da alaƙa da usulul tafsir, sai aka haɗa su da matsaloli na usulul fiqh, sai aka yi wata madda wadda take da suna usulul tafsir. To shi Ulumul Qur'an idan muka kalle shi, yan an ce Ulumul Qur'an a larabci ilmomin Al-Qur'ani, kiran ya haɗa komi da komi, bai bar wani abu ba. To amma da yake nan ba ma'anar shi ake hankaltawa, nan ana nufin wasu ilmumuka da suke da alaƙa da Al-Qur'ani wanda za mu zo mu yi bayanin su, amma a taƙaice, saboda wannan taƙaitaccen daura ce aka shirya. Kenan za mu zo mu yi bayanin su, mu ga muhimmancin su, da kuma yaya ne ɗalibin ilimi zai yi ya ribantu da wannan ilimin a lokacin da yake gabatar da tafsiri, ko a lokacin da yake bayani da ya shafi wannan madda ta Ulum Al-Qur'an. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mun mutunku gaba daya. Kafin mu shiga cikin karatu da ma ilmu kala ulumul a'la da suke da alaka da Al-Qur'ani, muka ce akwai usulul tafsir, akwai ulumul Qur'an, akwai kuma wato abinda ake kira ilmul farsh, wajen malaman qira'at sanin qa'idulin ilmul qira'at wanda sune ulumul ala na alqur'ani bil gilma to da yake ulumul qur'an zamu taba ba zamu iya cewa ba mas'alolin ulumul qur'ani gaba daya a yau din nan zamu iya kare shi to amma za a yi talkhisi ko ikhtisar na masail ulumul qur'an shi ne tattaun wannan karatu za a takaita bayani game da wasu mas'aloli na ulumul qur'an abu na farko kenan abu na biyu za mu yi amfani ne da littafi daya shine littafi na al-itqan fi ulumul qur'an na imam as-suyuti domin a tarihin musulunci wannan littafin yana da muhimmanci kwarai da gaske tun lokacin da Allah ya ba imam as-suyuti dama duk da yake bai jima sosai da wucewa ba irin sauran magabata domin imam as-suyuti ya rasu hijira tana da shekara 911 to ya anka hankalta mu magabata waɗanda suka shuɗe za a ce bai jima da wucewa amma an kalli shekaru kuma an ja shekaru tun da yanzu ana kurarin shekara 500 kai don haka wannan littafin nashi ya shahara kwarai a duniya wanda har da jami'o'i na duniya suna amfani da wannan littafin kenan ko ba laifi ba ne a yi amfani da wannan littafin a nan tun da littafin ne sananne a duniya abu na biyu kuma fa'idodi da ke cikinsa ko da littafi ba sananne ne a duniya ba akwai fa'idodi a cikinsa ba za a yi wasa da shi ba sannan kuma ba za mu iya karanta wannan littafi ba mujallabi biyu a awa biyu ko awa uku abu da ba zai yi ba to amma matsalolin da ya kawo su ne za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu ba da unwaninsu da yadda ake aiki da su kamar ƙofofi ne za a buɗe ma ɗalibi na ilmi idan ya kama su insha Allah ta'ala bai yi nasa ina fata an fahimta Imam Suyuti mutumin ƙasar Misra ne za mu fara da shi bayanin malami akwai littattafai da suka yi bayanin malamai malaman fiqh malaman hadisi malaman shari'a fiqh na malikiya shafi'iya hanabila akwai kuma waɗanda suka yi bayanin mashhuran mutane akwai waɗanda suka yi bayanin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a duniyar musulmi duka akwai irin waɗannan littattafai kenan yana da kyau in za ka bayani kan malami alaƙalla ka san shi ko da taƙaitaccen sani kun ga yanzu muka ɗauka tarihi al-islami na imam az-zahabi ya tattaro tarihin da yawa daga cikin waɗanda aka yi a duniyar musulmi a wancan lokacin kafin shi ya bar duniya ya kai mujallafi 100 in muka duba malaman hadisi an yi littattafai na tarjuma su shi yasa ake cewa wani malami wani na hadisi da'ifi wani kuma qawi gashi nan ne akwai mu'jamul mufassirin na imam as-suyuti malaman da suka yi tafsiri tun duk waɗanda ya samu labarin su ya sa tarihin su haka in waɗanda suka yi ilimin nahwu ne za ku iske akwai mu'jam da an kai na tarihin rayuwarsu a ƙarshe-ƙarshen nan akwai wani littafi al-a'lam na imam az-zirikri sannan kuma akwai mu'jamul mu'allifin na umar rida kahala wani malami ne doctor umar rida kahala duk malaman da ya samu tarihin sun yi wallafe-wallafe a musulunci sai ya rubuta wani ya rubuta littafi kaza a lokaci kaza kafin shi ma akwai wani babban littafi fihras na ibn al-nadim shi ma ya tattaro duk waɗanda suka yi wasu littattafai da littattafansu shi umar rida kahala yana da mu'jamul mu'allifin yana da mu'jamul qaba'il al-arab duk ƙabila ta larabawa galibi sunanta a ina take rayuwa a duniya ya yi wannan sannan kuma ya zo ya yi a'lamun nisa shi imam az-zirikri ya yi wato al-a'lam galibi maza ya kawo to shi ko in ci ma ban san ko ya kawo mace ba shi ko sai wanga ga a to ai akwai matan da suka yi kokari a musulunci sai littafi suna dai a'lamun nisa to irin haka ta haka ne zaka gane ilimi surutu da hayaniya ba su ne karatu ba masana idan suka saurari karatun mutum za su fahimci shin yana bayani ne akan matsala ta ilmi a ilmace ko ko hira ce yake saboda ilimin da babu maraja babu masadir babu hujjoji galibi hira ce wanda dole sai mun yi kokari a matsayin malibai ilimi mun nisanci irin wannan a yanzu mutumin da babu littafai tare da shi kawai zuwa zai ga ya mutane irin da ranke su wa ya ga ma ana son ka ga mutane irin da ranke su a ana son ka fa'idantar da mutane da fa'ida ta ilimi mun ga da wannan ku to a takaice dai Imam Suyuti ba dogon tarihin shi zanyi ba domin an yi rubuce-rubuce a kan rayuwarsa har bincike irin na jami'o'i a kan Imam Suyuti wanda kuma mutumin ƙasar Misra ne wata jiha da ake kira Asyut wani jiha ce kamar muna yanzu a Nijar a ce yanzu Maradi misali an gane ko koko yanzu a Najeriya a ce misali Sokoto ai jiha ce a cikin Najeriya to mutumin da ya fito a wannan yanki sai a ce mai Suyuti maimakon a ƙara da alhamza a ce Asyuti sai wasu kaga kai wanda alhamza ta ba su wahala sai suka ce Imam Suyuti shi ne mutane muka ce ma Imam Suyuti wasu ba Suyuti yanzu muke ba ko ba haka ba to don haka wannan yankin da ya fito shi ake kira Asyut sai aka ce Suyuti yana daga cikin malaman da suka fi yin rubuce-rubuce masu yawa a duniyar musulmi a tarihin duniyar musulmi yana daga cikin waɗanda suka yi littattafai masu yawa ba littattafai ɗan kaɗan ba wani ɗalibin ilimi da ya bincike kan rayuwar Imam Suyuti da ya zo kan littattafan da ya rubuta sai ya sa maktabatu Imam Suyuti domin shi maktaba za a ci wani malami ya rubuta littafi ɗaya a rayuwarsa wani biyu wani uku wani goma to da ya zo a rayuwar Imam Suyuti a littattafan da ya rubuta sai iske ya rubuta littafi kusan 400 da wani abu da aka ci gaba da bincike akwai wani littafi da Imam Suyuti ya rubuta Al-Lam'u fi bayanil asbab wato yin bayani Al-Lam'u asalin abin da yake haske ni haskakawa amma ana yana nufin yin bayani akan sabubba na hadisi domin shi hadisi asbabun nuzul na Qur'ani za a ce maka wannan aya ta sauka ne a lokaci kaza asbabun nuzul wanda bayani su zai zo takaice anan to hadisi ba a yi wannan ba to sai Imam Suyuti yana daga cikin waɗanda suke rubuce-rubuce a wannan galibi za ku iska kuma da wanda suke rubuce-rubuce amma littafin shi Allah fi bayanin asbab yana da muhimmanci ka san hadisi kaza me yasa dalilin da yasa aka yi wannan hadisi kaga sai yasa ka gane hadisi da kyau amma ka ɗauko hadisi haka kawai babu sauran bayanai da za a shiga cikin matsala wanda ita ce duniyar da muke ciki yanzu mutum dan yana da larabci sai ɗauko hadisi ya ci zai bayani kan hadisi haka kawai to cikin wannan littafin da aka rubuta tarihin Imam Suyuti sai aka rubuta an gano littafi 661 saboda Imam Suyuti ko da kai shekara ina ganin 40 sai ya bar hida bai saka hida ba sallah dai ya hindo shi ya kama rubuce-rubuce sai dai koma ga Allah ya sadaukar da rayuwar shi nan hidimar da zai yi al'umma shi yasa a duniyar musulmi yana da wahala ka iske wani fanni na ilimi wanda Imam Suyuti bai rubutu a kanshi ba yau sai gashi ya mutu gashi muna ambata shi to Allah ya gafarta mishi da sauran magabata gaba daya wannan littafi al-itqan fi ulumil qur'an Imam Suyuti sai da tattaro mas'ala 80 babi 80 na ulumil qur'an 1 2 3 4 zuwa guda 80 kowanne ya faɗa maka alaƙar sa da al-qur'an to ana abin da yake so in ci mana da ilimi idan za a karatun wannan littafi akwai abu biyu da ya kamata a gane masu muhimmanci na farko shi Imam Suyuti ba ya ce maka mas'alolin ulumul qur'an gaba ɗaya ya tattaro su ba a'a ya tattaro mafi muhimmanci da ya kamata ka sani na ɗaya kenan na biyu idan ya kawo babi ka dibi littafan ulumul qur'an in kana da su ko akwai maktaba a gare ku wadda ta tattauna akan wannan domin yanzu in ina so in gane mas'ala da kyau in ni zo misali Imam Suyuti ya ce al-makki wal madani to bai isa kawai in tsaya ga al-itqan fi ulumil qur'an a in akwai littafi 100 na ulumil qur'an in ina da lokaci dukkan su ya kamata in bude fihras inda suka kawo bayani kan makki wal madani sai in ga me suka kara kan abin da Imam Suyuti ya faɗa ko takaitawa suka yi sun dace da ra'ayin da Imam Suyuti ya faɗa ko sun takaita ko sun saba mishi wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗalibin ilimi abu na biyu wanda yake son ya fa'idantu da wannan ilimi a cikin ilimin tafsiri ba wai zai karanta wannan ilimin ba to sai ya samu abin da ake kira qalmur rasas pencil crayon سي دوكو الاتقان في علوم القران ان يكاو المكي والمدني سي كوما تشن cikin littafin duk inda imam as-suyuti yace sura kaza makkiya ce sai ka rubuta الاتقان في علوم القران مجلد 102 duk da yake wata tsaba a mujallabi guda ne wanda tsaba da take a hannuna mujallabi biyu ne sai ka rubuta al-itqan fi ulum al-quran a mujallabi na dai misali a shafi na kaza ya kawo bayani kan wannan duk sai in bi al-makki wal-madani har karshen al-quran mas'ala ta biyu ita ma in bi ta haka mas'ala ta uku to duk lokacin da nazo wajen tafsiri da na bude tafsiri sai in ga daidai wuri kaza imam suyuti ya kawo bayani kaza sai in dauko wannan bayani haka zan fa'idantuwar wannan ilimi kuma duk ilimi ba wannan ilimin al-itqan fi ulum al-quran ba ko wani ilimi wanda ba tafsiri bane to haka za ka samu fa'idar su da shi akwai ilmummuka guda 17 da suke da alaka da alqur'ani kai tsaye wanda nayi muhadara a yamai a masallacin mai kadi zal wani da ikhtima mai kadi zal fas da mai kadi zal ilmi guda 17 da suke da alaka da alqur'ani to idan littafi ya zamanto mas'aloli ne ko ko magister ce misali ko doctora al-bahth al-ilmi wani lokaci yana tattaunawa ne akan mas'ala ba yana tattaunawa ne ba akan jerin alqur'ani to in kana son ka fa'idantu da shi a cikin tsarin tafsiri to dole sai ka yi aiki akan sa sai ka dauko shi aya kaza a karkashin ta saboda mai bayani kan mas'aloli ba jerin qur'ani yake bi ba shi jerin mas'aloli yake bi to in kana son ka amfana da shi a lokacin da kake tafsiri sai ka samu wani tafsiri daya da kuma wannan tafsiri ne da ake kira tafsiri na jalalain lokacin da zan yi bincike misali zan gwadi saboda in kwaso gani in aka duba rubutu ne ke cikin sa gashi kuna gani to yanzu duk nanan ga mas'aloli ne na ilmin mukka guda 17 suna ciki da na buda a safha kaza to mas'ala kaza da take da alaka da ilmi kaza tana cikin littafi kaza a wuri kaza nan da nan cikin minti 30 zan hado ilmi 17 ku tafi da haka wannan hikima ce dalibin ilmin da bai yi haka ba zai sha wahala amma da kai wannan duk mas'alolin ka suna tattare wuri daya wannan na ba ku kili ne waɗannan ilmin muka sha baka kuma ku koma can cikin telegram wanda bai ciki duka na zamo su an gane ko kowane ilimi ka dauke shi kai mai haka daga farkon alqur'ani har ƙarshe kenan ilmin muka guda 17 da suke da alaka da alqur'ani amma abin da yake jere shi kanka sha wahala saboda shi alama ɗaya zaka sa tunda shi jere da yake in ya bi jere alqur'ani baka bukatar kai haka amma wanda mas'aloli ne ya bi dole sai ka amfana da shi domin yana yiwuwa a cikin bincike in fara bayani sai zaman to ayat cikin bakara take sai in zo kuma karshen bahasi na ayat da ban yi bayani kanta kuma ta cikin fatiha saboda ita mas'ala take bi ba jerin alqur'ani ba to kenan yanzu ni zan sa alama a safha ta kaza a littafi na kaza an yi bayani kan wannan ayat yana yiwuwa karshen littafin ne aka yi bayani to wannan na ba ku yadda za ku amfanuwa da waɗannan wato tsari ilmin mukan kuma suna nan 17 da yake lokaci ba zai ba mu dama ba kansu suna nan ilmomi guda 17 aka sa cikin telegram mun yi bayanin wannan Allah ya taimake mu to yanzu sai mu shiga cikin karatu gadan-gadan misalan da zan bayar wani lokaci zan bada misalai saboda lokaci zai iya ba mu dama akwai wasu abubuwa ba zan bada misalai ba ko ko zan bada misali da ba cikin littafin yake ba saboda abin da muke bukata mu fahimci mas'alar in muka ce misalan da zai bayar ko ko sai mun bi littafin triyan wannan lokaci da muke so ya ishe mu ba zai ishe mu ba a fahimci ne da kyau kidan tana yiwa wani lokaci misalan da zan bayar ba ɗaya ne da nashi ba wani lokaci wata mas'ala in zo zan yi bayani akan ta saboda ita ce uwar babin in bada misali mai kyau kidan sauran ya ishe ka in ka dauki littafin ka gane yadda za a yi mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu Imam Suyuti yace an-naw'ul awwal nau'i na farko cikin ulumul Qur'an yace fi ma'rifati al-makki wal madani al-Qur'ani ya sauka ne a yanki biyu Makka da Madina ba a cewa gari biyu dan wasu ayoyi bu sauka ba cikin garin Makka ko cikin garin Madina amma zaka iske wasu ayoyi sun sauka kusa ga Madina wasu kusa ga Makka masu ji kowa da fahimtar ba to shi yasa banda Makki da Madani babu wani alqur'ani da zaka samu haka akwai wani malami a Najeriya Allah ya ji kan musulmi ana kiransa malam Imam Qalanawi yace annabi bai rayu a Sokoto ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a sakkwato zaka samu wata sura sunanta sakkwatiyatin yace annabi bai rayu a Kano ba da ya rayu a Kano da zaka samu wata sura kanawiyatin yace annabi bai rayu a Barno ba sallallahu alaihi wasallam da ya rayu a Barno da zaka samu wata sura sunanta barnawiyatin yace to makkiyatun madaniyatun ma'ana nan yana bayani ne don mutane su gane shi Qur'ani ba yana magana bane akan mutanen Makka da Madina kawai duk mutanen duniya alqur'ani ya shafe su kuma in alqur'ani zaka bayani ba sauran zaka faɗa mutane ba mun gane wannan da kyau to makki daga makka ne madani daga madina ne in za a nisba zuwa ga sunan da yake karewa da ta'un to sai an cire wannan ta'un dan ga ka'idar larabci makka ti ya kamata a ce madina ti ya kamata a ce to a larabci ba a ce haka sai an ka cire ta'un sai an ka ce makki qur'anin da aka saukar a Makka madani wanda aka saukar a Madina anan akwai wata mas'ala shubha wanda kafirai suke kawowa mu rike da kyau saboda yanzu karatun mu akwai mas'alolin da su magabata wani lokaci ta rayuwa ba a faɗe su a zamanin su ba ko ku ta rayuwa an faɗa amma da wani usulubi an gane ko wasu na cewa ashe Qur'ani ashe ba da Allah bane mi abuda su suka ce makki ashe akwai Qur'anin Makka madani akwai Qur'anin Madina da an ce na Madina ai ba da Allah bane kenan kaga duk karatun da kake ba ulumul Qur'an tana ba kaba jin wannan ba akwai matsala ko babu akwai a'a nan kasancewa an ce Qur'ani makki ko madani ba dan saboda alqur'ani ba Makka ita ta yi shi a'a saboda saukar da yayi a Makka kuma ko cikin alqur'ani akwai wannan abu za a danganta shi zuwa ga wani abu al-nisba kagari ko al-idafa ahyanan takunu li adna mulabasa yanzu musulunci ana cewa addinin Allah ne kuma ka dambe wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard to kuma musulunci addinin mu ne Allah yace ku ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda Allah ne ya gare su sune ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تو الدين ان الله ليكو نامو انا دنگنتا شي زوا ga Allah saboda hakikatan addinin Allah ne shi shar'anta shi ana danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yazo da shi sannan kuma ana danganta shi zuwa gare mu saboda mu muke bin wannan addini to dan haka dan an ce Qur'ani na Allah ne saboda maganar Allah ce in an ce na Makka ne a'a saboda a Makka ya sauka da Madina in an ce na musulmi ne ana nufin su suke aiki da shi suka yi imani da shi in an ce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukar ba da shi mun gane wannan da kyau to al-makki wal madani yana da ka'ida guda uku shi ne nake so mu maido hankali dama ka'idodin za mu ba ku in an ce Qur'ani makki ne ko madani ka'ida uku ke da ita akwai malaman da suka kalli al-khitar akwai malaman da suka kalli az-zaman akwai malaman da suka kalli al-makan mun gane wannan ko alaikum assalam in an ka ce az-zaman shine zamani ko lokaci waɗansu malamai sun kasa sabka al-qur'ani sun kalli zamani ko lokaci waɗansu kuma sun kalli wuri wasu kuma sun kalli nau'in khita nau'i na salon magana za mu gane wannan kaga kana ɗalibi na tafsiri ko ulumul qur'an ba ka san wannan kuma zuwa da kai ka ce ka isar da saƙo to kaga za a yi in aka zo tambaya guda da kai da almajirai ka sai ku wace babu karatu ba a ce duk tambayar da an kai miliyan sai ka ba da amsa ba ko ba haka ba amma galibin abin da yake da muhimmanci kan abin da kake a kan shi ya kamata a ce ka san shi wata mas'ala kuma sai ka yi bincike kuma ka tambayi malamai ka tambayi dalibai ya uwarka a zauna a tattauna a gane sannan a yi bayani amma in dan surutu na kowa ya yi surutu da magana waɗanda suka ce za a kalli khitab sai suka ce duk surar da take da ya ayyuhan nasu makkiya ce duk surar da take ya ayyuhal ladina amanu madaniya ce me ya hujjar su saboda Makka galibin mutane ba su yi imani ba, kenan ya ayyuhan nasu kenan. Madina kuma musulunci ya yi ƙarfi, mutane sun musulunta, to ya ayyuhal ladina amanu. Kun ga dabit da suka basuwa shi ne ƙa'ida dabit. To amma wannan dabit da suka basuwa malamai suka ce yana da rauni, saboda za ka iske sura ta sabka a Madina kuma akwai ya ayyuhan nasu cikinta. Misali Baqara, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kuma Baqara madaniya ce, suratul nisa'i madaniya ce, da ma ya ayyuhan nasu tabudi, ya ayyuhan nasu tattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, can ma karshen ta akwai ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, karshe karshen ta a ayat karshe da kirfi ba. An gane ko? To kenan wannan ka'ida da suka bayar tana da rauni, domin za ka iya afkaka cikin mi cikin kuskure. Waɗansu sai suka kalli lokaci zamani wuri, sai suka ce dukkan ayar da ta sauka a garin Makka ko ƙauyukan da ko garurukan da suke kewaye da Makka, ko ko in an ka auna tsakanin Makka da Madina ayar wurin ya fi kusa da Makka, to sunanta Makkiya. Dukkan ayar da ta sauka garin Madina ko ko ƙauyen da ko garin da in an auna ya fi kusa da Madina, to sunanta Madaniya. Kina ce da manto ko sura ce Makkiya ko sura ce Madaniya. Mun gane wannan da kyau. Kenan yanzu da mun ji sura ko aya sai mu ce a ina ne ta sauka, da an ce cikin garin Makka ne ko kusan da Makka sai mu ce Makkiya ce, ko kuma Madina ta sauka ko kusan ƙauyen ya fi kusa da Madina to Madaniya ce. Sai waɗansu suka ce a'a, su sun kalli zamani, suka ce duk ayar da ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira to Makkiya ce, duk ayar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ko a Makka ta sauka Madaniya ce. Yanzu misali in mun kadi bi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, ta sauka a Arafa. Arafa ne ba Makka bane amma yafi kusa da Makka da Madina. To amma kuma ta sauka ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira. Mun gane wannan. To waɗanda sun kace za a hankalta ma wuri a wajen su Makkiya ce, waɗanda suka ce za a hankalta ma zamani Madaniya ce tun da bayan hijira ne ta sauka. Amma wani malami da ake kira Ustadu Doktor Musa'idu Tayyar, babban malami ne game da rubuce-rubuce akan tafsiri da ulumul Qur'an a wannan zamani, yana da littattafai masu yawa, in ka shiga cikin internet ka samu allafat Ustadu Doktor Musa'idu Tayyar za a zubo maka su, ba lokacin kanshi muke bayani ba, balle mu kawo maka waɗannan littattafan. Yana da littafi sunansa At-Tahrir fi Ulumil Qur'an, da yazo sai ya ce to shi a fahimtarsa da waɗanda suka ce a hankalta ma zamani, da waɗanda suka ce a hankalta ma lokaci zamani, da waɗanda suka ce a hankalta ma wuri tunda zamani shi ne lokaci, ya ce shi a fahimtarsa ba su ci karo da juna ba. Amma waɗancan da suka ce a hankalta ba khitab, wannan ta su magana tare da rauni. Ya za mu yi to mu haɗa, domin akwai abin da ake kira aljam'u aw at-tarjih. Idan malamai suka faɗi magana ko ka iske maganganu fiye da ɗaya, to za ka yi aljam'u, ka gani kana iya haɗa su. In ba za ka iya haɗa su ba sai ka yi at-tarjih, ka rinja da wata magana akan wata amma da dalili. Sai ya ce yadda za a haɗa su, in an ka ce wagga aya ce Makkiya, an gane ko? To tana iya zama tuwa Makkiya ce zamanan wa makanin, an gane ko? In an ka ce aya Madaniya ce tana iya ɗaukar zamanan wa makanin, in an ka ce aya Makkiya ce tana iya zama tuwa Makkiya makanin Madaniya zamanin. Misali kenan yanzu in yanzu ni ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, sai wani ce Makkiya ce, sai in ce eh an hankalta ma wuri Makkiya ce, wani zance madaniya ce sai in ce eh haka nan ne in an hankalta ma zamani saboda ba hijira ta sauka in an kai haka ba huta ba an huta dalibai ilimi ga ta da jije wuya ko sai da an yi sabani yanzu aje ilimin ma haka shi ga wani abun da ake yi to ya kamata wannan akwai littafi biyu da suke da muhimmanci akan wannan akwai masters ko in ce magister da aka rubuta a kasar Saudiya wani dalibin ilimi Abdulrazzaq Hussein sai ya dauko al-Makki wal-Madani tun daga Fatiha ko mu ce tun daga Baqara wani haka tun daga Baqara sai da ya kawo suratul Isra da sura da aya duka ya bi su dai bayan dai sai da ya tantance shi kuma wani malami ba magister bane kawai sai ga ya kamata a cika wannan binciken shi ko sai dauka daga suratul Kahfi sai nasi Dr. Abdullah Al-Falih to in ka hada wannan littafin guda biyu ma'ana duk Makki da Madani ka samu bayani tabbatacce a kansa mun ga wannan da kyau to amma akwai abu guda kuma yi hankali na idan ka samu wannan ita wancan magister ce sai ka dauko ta kai aiki domin bai bije ni sururi ba sai ka biyar da bije ni mas'aloli sai ka rubuta wato al-Makki wal-Madani na Abdulrazzaq a safha kaza ya kawo bayani kan aya kaza al-Makki wal-Madani na Abdulrazzaq ya kawo bayani kan aya kaza a safha ta kaza ko a sura ta kaza kada haka zaka yi sai ka hada su gaba daya domin shi imam Suyuti galibi takaita bayanan ne yi domin nau'i 80 cikin mujalladi biyu an takaita bayani mun gane wannan to alaikum assalam al-Makki wal-Madani akwai sura akwai aya intabihu akwai sura makkiya akwai aya makkiya akwai sura madaniya akwai aya madaniya to duk sai suka bi suka musu wannan binciki Allah ya saka musu da alkhairi kafin mu wuce akwai abu guda da nake so in kawo wanda shubha ce kafirai suna kawo ta saboda sauran duk suna da alaka da wanga babin shine cewa waɗansu mabannata sai suka tafi cewa Qur'ani na Makka da yake yana bayani kan tauhidi da azaba da wuta sai suka ce ai to wannan yake nuna Al-Qur'ani magana din banzoci sun kace saboda lokacin da yana Makka shina cikin garin su akwai adawa bai da magoya baya sai Qur'ani ya zo da gauci shi yasa Makka zaka ji ana zancan wutar jahannama da azaba falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim duk da kisu tul hajji akwai sabani ka kasancewar ta makkiya ko madaniya an gane ko ayoyin makka suna bayanin azaba alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati allahi anna yusrafun alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun id al aghlalu fi a'naqihim was salasil yushabun fi al-hamim thumma fi an-nar yusdarun sun kace amma da yaje madina samu magoya ba sai hakalin shi ya kwanta sai Qur'ani ya to da sauki to kun ga suna son su mai Qur'ani ba na Allah ba a shi Qur'ani ya sauka ne hasba muqtada al-hal wal masalih Allah ne yake kallon maslaha ko da mai mutane sai su kada Qur'ani ilimin da ya dace su ma'ana ko wani zamanin a wancan lokaci kafirai ne an saukar da bayanin da ya dace su a Madina kuma an saukar da shari'a da kuma bayanan da al'ummar musulmi za ta tabbata a kansu na daula saboda can lokacin da ana Madina ana Makka musulunci bai da daula to kuma ana buƙatar a gina daula bayan an yi tauhidi an gina tauhidi mun gane wannan da kyau to Allah ya kyauta nau'i na biyu fi ma'rifatil hadari was safari al-hadari shine al-Qur'anin da ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gida an gane ku domin birni ana kiran shi al-hadar an gane ku dan galibi a birni ne ake samun hadara da cigaba ba a ƙauyuka ba to akwai al-Qur'anin da ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana gida akwai as-safari wanda ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan balagu me yasa aka yi wannan saboda sanin yadda ayat ta sauka yana ƙara nuna mana sanin mu da alqur'ani saboda lokacin da zaka bada labarin abin da ya faru a wurin da ya faru a lokacin da ya faru yana nuna ka san abin amma kan zo kana bada labarin abu an kace yaushe da kace na banci ina da kace na banci ha baka magana ha masu hankali ba su yarda da ita sannan an-naw'u ath-thalith naw'i na uku ma'rifatun nahari wal layl qur'anin da ya sauka da daddare ga wanda ya sauka an-nahari da rana wal layl da wanda ya sauka da daddare kaga duk tantancewa ne za ku ga wasu ayoyi da daddare suka sauka shi kuma ba duk karɓa za a yi ba in mutum ce ga aya ta sauka da rana ina dalili na fata da fahimta ta النوع الرابع نوع نهو الصيفي والشتائي الصيفي شيني القرآن اللي يسوكا لوكة زافي والشتائي واللي يسوكا لوكة سيني لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف نوكا قالي إن كلمتك النوع الخامس نوعي نبي الفراش والنوم اكو القران اللي سوى كما قال الله صلى الله عليه واله وسلم يلا بچي فراشي دغ الفراش كما كما ذاك جاء انت مكا يا ايها المدثر يا ايها المزمل اوي سوى كما قال الله صلى الله عليه وسلم الى تكما يفيكم كما كما والنوم ده وند سوى كما قال الله صلى الله عليه وسلم يلا بچي ba ana fi cikin bacci ba a'a yana bacci aka tada shi domin akwai bambanci tsakanin ina kwance da nayi kwana wani zai ce to me bacci firashi din yana yiwa ka kwanta amma ba kwana kake ba musamman in kana daukan wani annawmi ko kwana ya dauke ka to yana yiwa ina kwance yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai a kawo wahayi yana yi ba kuma a'a ya kwanta bacci ya dauke shi sai a tada shi a yi masa wahayi to shi yasa an ka bambanta su duka malamai sun tantance wannan amma saboda karamcin binciken wani bai san ma akwai wannan ba sai kuma al-ardi was-sama'i al-ardi wanda an ka sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa as-sama'i wanda an ka sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama sai ne ce to sama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasa yarayi a lokacin Isra'i da Mi'raj abinda za a yi masa wahayi a sama ne aka yi shi wahayi mun gane wannan to waɗannan suna da muhimmanci duka ka gane suna da alaka da sanin lokuta domin da dare da yini da lokacin zafi da lokacin sanyi da lokacin bacci da kwanciya da mi duka da suna da alaka da lokuta da kuma wurare galibi duk suna da alaka da al-makki wal madani kuma sai ka bi su kai bayan dinin da yake al-makki wal madani yafi yawa waɗannan as-sayfi da ash-shita'i da al-firashi da an-nawmi za ku ga ba su da yawa mun gane wannan da kyau sai an-naw'u as-sabi' nau'i na bakwai ma'rifatu awwali ma nazal shin menene farkon abin da ya fara sauka النوع الثامن نوع نتقص معرفة آخر ما نزل قرشة بن سوكا وچا آية چي تفار سوكا وچا آية چي تقرشي نن اكوي كراتو ما يوا امون كجاشي دو جلس يلوكا جنن اما بريم فرقا يوني ديوا ابن دموكي جي aya ta farko da ta sauka ita ce iqra kuma ka da mun to galibi babu sabani akan wannan amma akwai sabani wasu na cewa suratul fatiha ita ce ta fara sauka amma gance mafi inganci in ka diba cikin sahihul bukhari babu wanda ilwahi zaka ga iqra shi mun gane wannan aya ta karshe da ta sauka zaka ga sun ce ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wasu su ce a'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to kaga akwai dan qur'ani ne sai ce to kai kaje waye wasu sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza mun ga yaku hayar ya ce duka wurin hudanda abu shi ko yana son ya bar da gaskiya ne ku rike da kyau ko in ce mu rike da kyau in an ka ce awwalu da akhiru kala biyu ne akwai al-awwaliyya al-mutlaqa akwai al-awwaliyya al-muqayyada akwai al-akhiriyya al-mutlaqa akwai al-akhiriyya al-muqayyada tau musamman za ku cikin hadisi sai a ce farko abin da za mu mutun hisabi sallah ce sauko abin da za mu mutun hisabi jini akwai ku tota ne uku kuma wanda za fara mai hisabi kuma ba jini bane da wanda Allah ya ba ilimi da wanda Allah ya ba karfi ko jarumta da wanda Allah ya ba mulki kudi mi kun kai da su su ce kaza ce a ƙarya kake ce Allah ce a sa su cikin jahannama sai a ce to kai kaji wai wancan hadisi ya ce kaza wancan hadisi ya ce kaza annabi zai kuma magana ƙarya ta duk wasu da wanda magana to saboda jahilta ilimi sai kaga ya kada ka cikin shubha shi ko abin da ya jahilta shi wanga abin da yake cewa har cikin qur'ani akwai shi to kuma cikin ulumul qur'ani gashi ya faru amma shi bai da ulumul qur'ani ba bai da hadisi ba ko ba haka ba to sai mu fara mu bada amsa mu da muka yi imani da ulumul qur'ani da hadisi kafin mu je cikin qur'ani kuma mu mai akwai shi da yace abu na farko da za a fara hisabi ga bawa sallah yana nufin ibada da ya aikata da yace abu na farko da za a yi mutane hukunci game da jini da kisa nan yana nufin tsakanin su wa junan su a yace da abu na farko za a yi mutane da farko da za a yi ma hisabi mutum uku da wanda aka bashi karfi da wanda aka bashi ilimi da kaza yana nufin ni'imomi wadanda Allah ya ba ni'ima to su ko ga abin da za a fara musu hisabi a kanta an gane ko ba gane ba in ka zo cikin awwalu ma nazala sai ka iske magana ta hi uku misali akhiru ma nazala magana ta kai 18 sai a rikici a magana karshen abin wato zance tabbas abu na farko da ya fara sauka ita ce iqra duk wata magana wanda za a karo awwalu ma nazala ana nufin to farkon abin da ya sauka cikin wannan babin ba ana nufin mutlaqan ba farkon sabka alqur'ani ta ce iqra akhiru ma nazala magana ta 18 ya zamu yi da su kaga sai ka rikici sai a ce maka sura aya biyu su ne akhiru ma nazala al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce ta karshe ga sabka game da hukuncin shari'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya ta karshe da ta sauka gaba ɗaya kwata kwata kenan waccan karshe game da hukunce-hukunce wannan karshe gaba daya to sauran maganganun ha da suka fi goma su ko kowanne daga cikin su wani sahabi aya ta karshe da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai sa tsammani ita ce ta karshe ana gane ba mu waye wa duniyar yau ba wai karatun dai ba in an ka wurta to wata shubha dole sai ka san da ake tattaunawa to cikin qur'ani akwai awwaliyya mutlaqa da muqayyada kai dan qur'ani yiwu ya zamu yi mu gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ka ce ni ne farkon wanda ya musulunta qul inni umirtu an akuna awwala man aslam cikin suratul an'am kuma ya fadi haka imtathala li amri rabbih sallallahu alaihi wa alihi wasallam قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا تشي فرموني مسلمتا طب تو النبي إبراهيم مسلمين يكون مسلمين to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon da musulunta kira da Ibrahim wa musulmin annabi ruha to kuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka gabace shi musulmai ne da addinin musulunci suka zo wanda ka cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zo da addinin musulunci wannan kuskure ne duk annabawan Allah da musulunci suka zo sai dai shari'a ta ƙarshe ta musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. An gane ko? To yanzu ya zamu. Ya ce shi ne farkon wanda ya musulunta. Annabi Musa alaihi wa nabiyina afdalus salatu wa tammut taslim ya ce shi ne farkon masu imani. Kuma Qur'ani ya faɗa. Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فاذا استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ko a wata kira'a dakka a wakarra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ba ne Musa ta shi ne farkon mu'min ne ka yi annabi Musa da bai Adam ya zo to shi ko ba mu'mini ba ne to dan Allah daliban ilimi in aka ji mas'alolin ilimi a rinka bi a hankali saboda akwai abubuwan da ba cikin nan cikin littafin suke ba sai an koma neman su wurin. To nan sai mun zo ga awwaliyya mutlaqa da muqayyada. Annabi Musa da yace ana awwalul mu'minin fi ummati ko fi zamani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce kul inni umirtu an akuna awwala man aslam fi ummati ko fi zamani muqayyadatun bil zamani aw al makan. Amma da farkon musulmi ne da ke nasara annabawa dubba musulmai bane. Kuma Qur'ani ya faɗi annabawa musulmai ne qara ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. النبي يوسف مسلمين. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما. كان مسلمين. النبي نوح مسلمين. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واعطوني مسلمين. كما هكذا قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. النبي يعقوب لا يعيش مسلمين أن قالوا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي عيسى مسلمين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. النبي موسى مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب كنن ونن ينالون تيوى ba wani annabi wanda bai zo da musulunci ba shari'a su ce take babanta dan haka ba zo a ce mu musulmi muna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke da musulunci zaka yi kuskure ma har Qur'anin kaga ka saba ba abin da Al-Qur'ani ya faɗa. Abu na biyu sai ka gane nan da anka ce wa ana awwalul muslimi fi ummati ko fi zamani. An gane wannan da kyau daliban ilimi to shi yasa anka ce akhiru ma nazala sai ka tambaya آخر ما نزل مطلقا أو مقيدا أول ما نزل مطلقا أو مقيدا ده هكا نيزاك في تاتكم إشكال إن ذاك إسكي أتسمون أن اللي تتفعل منغاري الله يتبكي النوء التاسع إنجي إمام السيوطي نوء نتاع معرفة سبب النزول كسن دليل ديسا آيات السوكاكو سورة تعلن akwai bayani mai yawa amma dai bari mu dan fadi abin da ya saukaka shi Qur'ani asbabun nuzul ke shekara biyu ne. Akwai asbabun nuzul al'amma, akwai asbabun nuzul al-khassa. Faru faru zai tun daga banda labiyoci eh an kace asbabun nuzul al'amma sababun nuzul ne wanda ya shahi dukkan alqur'ani gaba daya ba sashen shi ba. kumodannan akwai al-asbab al-musarraha biha fi al-Qur'an al-Karim akwai kuma al-mustanbata min khilal an-nusus asbab al-nuzul al-amma Allah ya faɗi su Allah yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth kaga litaqra'ahu dan a karanta shi sababin nuzulin qur'ani kenan babu ayin da ko za a ce ba a karanta ta tunda ba za ka ta ba kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablaha umamun litatlu 'alayhim alladhi awhayna ilayk inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab hadha balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu anna ma huwa ilahu wahid wa liyadhakkara ulul albab fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dalilan da suka sa aka saukar da alqur'ani wadannan amaki sai akwai dalilai asbab khassa to su al-asbab al-khassa wadanda sun shafi wani bangare ne na alqur'ani wani alqur'anin ya sauka ba tare da wani sababi ba ba sababu am ba ma'ana ba tare da wani sababi khass ba wani abu ne zai faru Allah ne zai ga dama ya turo jibril ya ce ka ce kaza an yi bayani an kare wani lokacin kuma wata mas'ala ce za ta faru ko wani hukunci ake son a san abin da ya faru ko kuma tattaunawa ake yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kafirai sai a ce to ga abin da za a faɗa misali wa yas'alunaka 'anil mahiyy قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس تنبيا أكي أنا جرى أمسطي أمسطي ونفذ انتتو داما أكي كافري سنزو سيأتتوغا أمسط دذا أباس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا تو wannan shine abin da ake kira sababin nuzul cikin ulumul furqa to anan mu mai hankali malamai sai suka rubuce rubuce akan wannan Imam Suyuti da muke fada yana da littafi sunansa al-lam lubabul wuqul fi asbabin nuzul إمام الواحدي يرى في أسباب النزول ابن حجر العسقلاني يرى في العجاب في بيان الأسباب وأما أزامن إنن دمك يشكي داباك سامن لتتفل قدا بيو دا سوين إشيكا أكوي ون في سونانسا الاستيعاب في بيان الأسباب انتبهوا اكون التافي سننسى الاستيعاب في بيان الاصحاب لابن عبد البر المالكي باشيبا وانتم تكين علم حديثنا ده تنتنچي بيان الصحابه كوسن الصحابه شي كو وغا الاستيعاب في بيان الاسباب موسوعتي ده اكاي اكن اسباب النزول تون ده فرقون القران حكر شان القران mujalladi uku ne daya biyu uku to in ka samu wannan mawsu'a galibi na san dai samun ta da kusa-kusa zai wahala ma in ka bincika nan dai makwabta ko Sokoto ko Kano ta rayuwa ka same ta ko kuma ka bincika Saudiya tunda can da ina ganin aka buga littafin Darut Tadmuriya Riyadh suki amma dai na san dai ko Makka ko Madina ko Riyadh ko kuma kasar Misra tana yawa sun buga littafin sai littafi na biyu sunansa al-muharrar fi asbab nuzul al-Qur'an al-Karim doctorate da aka rubuta a Saudiya to wadannan littafan guda biyu in ka same su da al-isti'ab da al-muharram sun ishe ka domin sun tattaro abinda aka faɗa ne a cikin littafin asbabun nuzul kuma sai suka ƙara da tantance su ya inganta sababin nuzul ko bai inganta ba misali in ya inganta sai ce ma wannan ya inganta in bai inganta ba sai ce ma wannan bai inganta ba kaga sun ƙara maka ni sun ƙara maka ilmi domin ba kowane sababin nuzul bane ya inganta abu na biyu akwai wani littafi shi ma yana da muhimmanci sunansa dirasatun fi usulit tafsir dirasatun fi usulit tafsir littafi ne da aka rubuta a Najeriya a garin Kano ustadu Dr. Kabir Yunus professor da tafsiri shi ya rubuta shi wanda mutumin Kano ne amma ya yi karantarwa a jami'a ta Sani kusan shekara goma to kafin ya a nan Niger kafin ya fita lokacin akwai jami'a kulliyatul da'wa al-islamiyya ta kasar Libya sai da su da jami'a ta Sani suka nemi rubuta littafi sai rubuta wannan littafi amma da yaje a Kano sai ya ƙara kuma akan wancan din to yanzu littafin ma ya ƙara shi saman wancan rubutun da yayi almuhimu dai ana samun littafin yanzu dai insha Allah a Kano a Najeriya to wannan littafi ga dalibin ilimi da yake son ya san usulul tafsir gurgudu sai yayi kokari ya same shi yayi wato ikhtisar kin mas'alolin da yake cikin wannan littafi sai ka je wajen asbabun nuzul wajen babi na aqwalus sahaba don nan ne ya fi kawowa alaƙar tafsiri da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to su sahabbai ba su da hadisi amma galibin asbabun nuzul su suka ruwaito shi ba a cewa hadisi nasu ne sai su ruwaito shi amma ana cewa sahabi kaza ce aya kaza sababun nuzul kin ta kaza to nan ya kawo ka'idodi sai ka ciro ka'idodin sai ka rike ya ake mu'amala da asbabun nuzul domin zaka iske wata aya sababun nuzul ya kai 17 to sai ka duba dukkan su sun inganta daya biyu uku hudu in duk su inganta ba sai ka ce duk su inganta ba ka huta in duk sun inganta sai ka ce duk sun inganta in kuma sashi suka inganta sashi su inganta ba sai ka ce ga waɗanda suka inganta ga waɗanda su inganta ba idan ka fitar da waɗanda suka inganta ko da dukkan ni ko sashi to yanzu ya za mu yi da su sababin nuzul sun kai 7 yanzu sai ka koma aljamu yana yiwuwa abu daya ya faru biyu sannan sai a yi su sabko sai suka bayan bayanin hukuncinsu babu matsala yana yiwuwa abu guda ya sabka amma aya daya biyu uku hudu biyar suka sabka suka yi bayanin wannan hukuncin babu matsala ta'addudun nazil ko ta'addudul ayat was sabab wahid ko ta'addudus sabab bayan wannan akwai wani abu mai muhimmanci wani lokacin sababin nuzul zai zo sai ya zamanto guda shine sababin nuzul na aya aya kaza ta sabka wani sahabi ya ce wannan ayar ita ce sababin nuzul sai kai shi kuma wani sahabi ya ce a'a kan wani ne ta sabka wani sahabi ya ce kan wani sai a duba cikin tarihi wanda ayar ta sabka saboda shi sai a ce to dan wani ne shi sahabin na manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yiwuwa sai wata matsala ta fara faruwa a wannan lokacin muna ganewa sai aka zo sai aka yi hukunci da wannan ayar aka karanta ta shi da yake farkon jin ta sai sa tsammanin a wannan lokacin ne ta sauka ana ganewa ƴan uwa ko kuma ya kasance sai ka iske sababin nuzul amma ba zamanin sahabbai bane sai ka iske zamanin tabi'i ne wani tabi'i sai ya ce sanadiyyar sabkar wannan ayar kan wani ta sabka kuma mutumin nan ba sahabi bane bai ma taba garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kuma ya za a yi shi don sababin nuzul kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kaga wannan zai taba hankalinka sai a ce maka a'a magabata wani lokaci suna iya ce ma aya sababin nuzul suna rufin hukuncin ta yana shiga karkashin wannan aya tunda yanzu na ayoyin da aka saukar na hukuncin zina ai ba waɗancan da suka sauka a zamanin su dai suka shafa ba har yanzu ayar tana aiki to sai a ce maka hukuncin ta yana shiga ƙarƙashin wannan ayar mun gane wannan shi yasa in baka gane ba wani lokaci zaka rikice yanzu in ka diba alamta Musa adam tara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wanda in alka in ya roki alam tara sai an yi tuwo gidansu da yanzu ko Qur'ani ka sabke wallahi babu abin da in kana yi lo Allah kai ba mun ce ba kada a jifa tawo abu ta Qur'ani ba haka take nufi ba da in mutun ya kai alam tara akwai yankan kaji in ya kai sabbi akwai tuwo in ya kai yasin akwai mi in ka sabke akwai yanka yanzu ina to mun ce wajibi ba sai an yi ko ba haka ba amma abubuwa da wadanda mutanen da suna amfani da su don kamar shajja a yaro da kuma karfafa shi almuhimmu muna zance asbabun nuzuli in ka zo cikin littafin tafsiri sai kaga sababin nuzulin wanda sabkar wannan aya ko ba haka ba sai a nuna maka sababin saukar ta shine Abraha ya taso sarki Abraha ya zo zai rubuta makka sai wannan sura ta sauka amul fi shi ko amul fil wannan shekarar ce an ka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bayan shekara 40 kuma Qur'ani ya fara sauka to ya za a yi Qur'anin bai sauka kuma ne nan to shine sababin nuzuli amma abinda ake nufi wannan ayar tana tattaunawa kan wannan mas'alar da ta faru a wannan lokaci in ba haka ba kullun sai ka ta cewa kaza kaza mallamai suna ta faɗa abubuwan da hankali bai karɓa su a'a ka karanta a can wancan lokaci sun faɗa mai suke nufi in baka fahimci abin da na ce ba kar ka fassara irin yadda hankali ke so wanda ita ce matsalar baka fahimci abin da aya ta nufi baka ji ka fassara irin yadda kake so ka ce kuma musulunci yake nufi baka fahimci hadisi baka zo ka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kai ko baka fahimta ba wani malami ya faɗi magana musamman irin zamanin WhatsApp din nan sai a yanke gaba da baya ba mun ce kai haka ba tana yiwa maganar ba a fahimtar ta sai an fahimci abin da aka gabanta da bayan ta to in haka ne ka a yanki ko ko a yanko daidai inda za a fahimta magana to amma wani makiyi da an yanko daidai wannan wurin ya samu abin da shi kasu sai shi fassara irin yadda shi kasu to irin wannan shi ne daga cikin abin da yanzu internet rigima ta kabre saboda ba mu ce duk yadda kake da kyakkyawan manufa wani sai ya zage ka wannan al'ada ce ta rayuwa mutane sun zagi annabawa sun zagi sahabbai balanta na kai ustazu an gane ko amma abinda muke so a fahimta shine cewa rashin fahimtar maganar mutum yana buƙatar ka fahimce ta sannan ka in ka gane lalle haka yake nufi sannan kai kai hukunci haka ne ko ba haka ba amma mu yanzu da jin magana in dai masoyinka na ka yarda da ita kuma ka yarda da gaskiya ce in makiyinka na kuma magana duk yadda ya faɗi gaskiya kai baka yarda da ita ba to ai har tara da wannan dan haka in kuka ji magabata sun faɗi magana kalima wani lokaci ma'anarta tana canzawa daga wani zamani zuwa wani zamani dan Qur'ani yuna zai ce shi da wannan ba ya za a yi a ce magana kalima wai wani zamani tana ba da wata ma'ana wai kuma wani zamani tana ba da wata ma'ana haka nan ne ko cikin Alƙur'ani akwai wannan dan an ce sayyara menene sayyara ha mota ko ga wanda aka yi tukawa ko to Allah ya ce waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalu waja'at sayyaratun a hausa fataki a ba ce mota ba kun gani kenan nan kalima tana da wata ma'ana a wancan lokacin saboda ci gaban rayuwa yau da gobe da kere-kere ya sa ta wasu ma'anoni sun karo a kanta wanda asalin sayyara kin ma ba fataki yake nufi ba sifa ce ta mai tsananin tafiya fa'ala ce sa'a yasiru sayran sayyar mai tsananin tafiya sayyara kuma mai tsananin tafiya domin allam mai tsananin ilimi allama at-ta'ul at-ta'kidi kuma mai karin tsananin ilimi to sayyara daga sare shiru mai yawan tafiya kenan waja'at sayyaratun asalin shi sifa ne ma waja'at jama'atun sayyara to in kace yanzu kuma ja'at sayyara kenan al'ala al-hadifa as-sayyara to ba ku fahimci wannan ba ka zo duk abinda mutum ya hudu ka ce a ku bari ni na sa abinda shi gami ka sa abinda shi gami ba ka bari kuma shi fasara abinda shi gami don sai ka fasara irin yadda kake so in masoyinka na ka gyara in makiyinka na kuma ka bata yaushe za a kai labari da wannan wanda duk bai da adalci ba zai kai labari ba Allah ya yi wani kyau to tun da mun yi bayanin wannan nau'i na goma هذا التاسع كنن معرفة أسباب النزول كنن وأنا اللي تفهم وده بيسو ذاك سام سوكم أن بيسو ده اللي جينا القرآن باكر بقات السكاي ببوط مسائل كيسو ذاك أجيسو دلوك تجاي سكاي ببوط سورة التوبة آية يسوع كبير إن سبب النزول يسوع سكاو وانشان المحرم في أسباب النزول في أسباب النزول القرآن الكريم شيء ما هكاي بيش ده سورة سورة سكاي سا علامة كامل da ka zo zaka buɗa daidai ayar in ya kawo shi kenan daidai sura in ya kawo shi kenan so inganta ba su inganta ba ga bayanai nan ya za mu hada su in so inganta ga bayanai nan haka ake yi in ba haka ba kullun sai ka zamanto abubuwan namu sai a hankali lokaci ya kai na farko insha Allah ta'ala za mu dakanta mu je hutu na minti biyar hutu sannan kuma sai mu dawo mu dora idan aka yi sallar azhar in bai kare ba za mu kare kuma awa daya waɗannan matsala guda 80 da imamu su iya kawo in dai muna da rai ban mutu ba a yau ku shirya sai an kaji dan daura ce da take da alaka da wani fanni mai muhimmanci daga cikin ilmukan Qur'ani waɗanda ba mu sani ba kenan don haka a shirya in ana so akai isha'i sai an kare ba haka shi za mu yi ba ni na hito na kawo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh